Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta sashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niyar muryar Arewa kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
bayan an kwanaki da jaddada cewar ana nazarin wata daukar matakin soja akan Koriya ta Arewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya gana da shugaban na Koriya ta Arewa Kim Jong Un Hai yau ne shugaban na Amurka Donald Trump yayi wata tambaya a jiya Litinin cewar ko menene makasudin yakin basasar Amurka sannan masu zanga zanga a nan Amurka da wasu sassa na duniya sun yi bukin radan ma'aikata ta duniya jiya tare da gudanar da zanga zanga
to kanin labaran kenan to ko menene musabbabin ganawar wato gaggawa tsakanin tsofin shugabannin Najeriya uku amina
Akwai raɗe-raɗin cewa tana da alaka da batutuwa guda biyu na farko akan abin da ya shafi rashin lafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma batun yadda za a fito da tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke daure a gidan kaso bisa tuhumar yin sama da fadi
to za a ji cewa ƙwararru sun sake tabbatar da cewa Allah ya yi ma Afirka baiwar ƙasar noma mai ni'ima kamar kowace ranar talata Aliyu Mustapha Sokoto na tabbatar shirin sa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji muhawara kan cece kucin da ake game da bayanan da mai martaba sarkin Kano kan yi kan al'umura masu sarƙaƙiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a Bayan wasu ƴan kwanaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar ɗaukar matakin soji akan Koriya ta Arewa, shugaba Donald Trump ya ce a shirye yake ya gana da shugaban ta Koriya ta Arewa na Koriya ta Arewa Kim Jong Un. Sauya matsayi da Amurka ta yi a kan matakan da za ta ɗauka kan Koriya ta Arewa da ke barazana a yankin Asiya yana zuwa ne daidai lokacin da ƙasar ta Pyongyang take ci gaba da gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma kyautar zaton da ake yi cewa tana shirin wato gwada makamin nukuliyarta a ƙarƙashin ƙasa a karo na shida da yake hira da kamfanin dillancin labarai na Bloomberg a jiya Litinin. Shugaban ya ce idan ganawa da shugaban Koriya ta Arewa ya dace to ina so in gana da shi. Ya ce ansarin 'yan siyasa ba su faɗin haka. Ya ce amma ina faɗa muku cewar ina so in gana da shi idan akwai yanayi da ya dace. Ya bayyana hakan ne a wani wato yayin wata hira da aka yi da shi na minti 30 wanda aka yi da shi a ofishinsa na fadar shugaban ƙasa a daidai lokacin da dakarun ruwan Amurka suka doshi yankin Koriya. A wata hira da tashar talabijin ta CBS ta watsa a shekaran jiya Lahadi wadda ake mai take Face the Nation shugaban ya bayyana sha'awar Kim Jong Un wanda ya samu cikakken iko a kan ƙasarsa wadda ya gada daga mahaifinsa yana ɗan shekaru 20 ya bayyana shi a matsayin wato mai basira
A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wata tambaya a wata hira da 'yan jarida jiya Litinin cewa menene makasudin yakin basasar Amurka wani abu mai muhimmanci a tarihin na Amurka da ya faru a ƙarni na 19 ana koyar da tarihin wannan yakin da aka zubar da jini a makarantun Amurka amma Trump ya ce mutane ba su fahimci wannan abu ba ya ce idan aka yi tunani me ya kawo haka tambaya ce da mutane ba su yi Ya kamata mutane su rika neman sanin abin da ya haddasa yakin basasar Amurka. Ya ce me yasa ba a magance aukuwar yakin ba. Trump ya bayyana haka ne a wata hira da tashar rediyon yanar internet ta Cyrus MSM. An yi yakin basasar da ake kira yakin tsakanin jihohin ne daga shekarar 1861 zuwa 1865. Galibi akan batun cinikin bayi inda jihohin kudancin kasar 11 da masu gonaki suke da bayi masu musu aiki daga nahiyar Afirka suka balle daga haɗin kan Amurka domin nuna adawa da jihohin arewacin ƙasar da ba su da bayi. Yaƙin ya zo ƙarshe da rashin galaba a ɓangaren jihohin kudanci kuma hakan yayi sanadiyar ƴan tabayi. Duk da haka batutuwan ƴancin zama ɗan ƙasa ga bakar facin Amurka ya ci gaba da zama ƙalubalen tsawon shekaru 100 har zuwa shekarar 1950 zuwa 1960 inda aka baiwa bakar facin ƙasar cikakken ƴancin yin zaɓe kana aka rusa dokar da ke hana wani jinsi zuwa wasu makarantu sai dai hakan na samuwa ne bayan zubar da jinin gaske.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu zanga-zanga a nan Amurka da wasu sassa na duniya sun yi bikin radar ma'aikata ta duniya tare da gudanar da taruka da yin zanga-zanga wanda ya kai ga tashin hankali da nuna fushi da kyamar mulkin kama karya da kuma siyasan gurguzu daga Faransa da kuma Turkiya. Ranar ma'aikata rana ko kuma Medi kenan rana ce da aka saba gudanar da zanga-zanga kamar ta wannan shekarar. ‘Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zanga da ke gudanar da taro a Taksim Square a Istanbul, wurin da aka saba zubda jini a waɗansu taruka na ranar ma’aikatar a baya. Tashin hankali a Turkiya ya ƙara ta’azzara ne biyo bayan wani ƙaramin rinjaye da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya samu a zaɓen raba gardama a watan da ya gabata, inda shugaban ya lashe wasu madafun ikon ƙasar. A jiya Litinin, ‘yan sanda sun kama mutane sama da 200 a cikin ƙasar. A ƙasar Venezuela kuma zanga-zangar ma’aikata ya zama tashin hankali, inda aka samu masu ra’ayi da kuma masu ƙin jinin gwamnati suna gudanar da zanga-zangar. Jami’an tsaro a babban birnin ƙasar Caracas sun yi amfani da barkonun tsohuwa a kan matasar da ke jifansu da duwatsu da suke zanga-zanga na ƙin jinin gwamnatin gurguzu ta shugaba Nicolas Maduro.
Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce wata tawagar injiniyoyi ta isa ƙasar don shirya aikin girke rundunar sojoji 4,000 a cikin babban birnin ƙasar da zumar kiyaye wato fararen hula a cikin ƙasar baki ɗaya. Gwamnatin ƙasar ta ce za ta amince da dakarun yanki daga ƙasashen da ke makwabtaka da ita a cikin rundunar kiyaye zaman lafiya a Sudan ta Kudu ɗin. Wata yarjejeniyar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa rundunar kiyaye zaman lafiyar a yankin a shekarar 2016. Ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya fidda wata sanarwa a ƙarshen mako yana cewa an kafa sharkwatan rundunar zaman lafiya yanki a birnin Juba ƙarƙashin jagorancin Brigadier Mupenzi daga Rwanda. Sanarwar ta ci gaba da cewa tawagar injiniyoyin ta farko ta fito ne daga Bangladesh kuma ta isa ranar 20 ga watan Afrilu wadda ta kawo wato injiniyoyi aiki don fara aikin gina ofishin dakarun kiyaye zaman lafiya a yankin wato inda za su fara daga Juba. Ana hasashen wasu dakarun daga Rwanda za su biyo sahu a cikin watan da wato watan Yuni da Yuli. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, uku daga cikin tsoffin shugabannin ƙasar Najeriya sun yi wata ganawa ta sirri a birnin Muna na jihar Niger. Mustapha Nasir ba tsari gare ka.
Tsofaffin shugabannin Najeriya guda uku da suka hada da Chief Olusegun Obasanjo da General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalam Abubakar sun yi wata ganawa ta sirri a gidan General Ibrahim Badamasi Babangida da ke Mina fadar gwamnatin jihar Niger. A lokacin wannan ganawar dai an ga gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda bayanai ma suka nuna cewa shine ya tarbi Chief Olusegun Obasanjo daga filin jirgin sama na Mina zuwa gidan Ibrahim Badamasi baban gidan dake kan tsauni da yammacin litinin din nan da ta gabata. Ko da yake dai babu wani cikakken bayani akan dalilin haduwar waɗannan shugabanni a Minan, kasancewar ba a bar manema labarai isa kusa da wajen ba, to amma akwai raɗe-raɗin cewa tana da alaka da batutuwa guda biyu. Na farko akan abin da ya shafi rashin lafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da kuma batun yadda za a fito da tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke ɗaure a gidan kaso bisa tuhumar yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗen jihar Niger a lokacin da yake mulkin jihar. To sai dai sakataren labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya ce ganawar ba ta da alaka da batun tsohon gwamna Babangida Aliyu.
Babu gaskiya a ciki, shi gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello bai wani zama da tsohon shugaban kasa Obasanjo.
Amma Obasanjo nan ya shigo nan kuma an ga shi gwamnan ya tare shi a filin jirgi kuma sun wuce gidan Babangida. Wannan duk ba hujja bace.
Ba tare shi tsohon shugaban kasa Obasanjo, tsohon shugaban kasar Najeriya ne. Ba wani babban mutum da zai shigo jihar Niger, doka ne sai an gaya ma gwamna Abubakar Sani Bello.
To amma me suka tattauna da tsoffin shugabannin kasar gabaɗayansu?
Ba wani magana da suka yi.
Mai sharhi akan al'amuran siyasa tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Ahmad Dogara ga abin da yake cewa akan wannan batu. Ko ma dai mi kenan, tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya zo Mina ne a daidai lokacin da manyan na hannun damansa a yankin arewacin Najeriya wato Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da kuma Alhaji Sule Lamido ke fuskantar tuhume-tuhume daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To haka fate, kuma a gaida Mustapha. To bari mu dawo nan Amurka, inda cibiyar nazarin noma ta ƙasa da ƙasa da ke Raleigh, jihar North Carolina ta Amurka, ta bayyana cewa nahiyar Afirka na da ƙasar noma mai ni'imar gaske, kuma nan gaba hakan zai fito fili. Ga wakilinmu a Abuja mai wata ziyarar aiki a nan Amurka, Hassan Maina Kaina, da wannan rahoton.
Da yake zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka a ofishinsa da ke birnin Raleigh, mataimakin shugaban cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya Dr. Arnold Cronzi ya ce duk da ƙalubalen da ke fuskantar nahiyar Afirka, alamu na gwada cewar tana da kyakkyawar makoma a fannin aikin gona.
I see that there is quite a dynamic in Africa coming positive because there are challenges in the
ina ganin akwai sayo-sayo masu amfani a Afirka, ka san akwai ƙalubale a wannan nahiya, amma duk da haka Afirka ta yi hoɓɓasa fara samar da maslahar matsalolinta na abinci, kuma akwai hanyoyi daban-daban don cimma hakan wajen aiwatar da aikin noma a zahiri, wato ta hanyar fara amfani da iri daidai da yanayin wannan nahiya wanda ka iya bambanta da na Amurka ko Asiya. Saboda haka ina ga Afirka zukam ta yi kuro a wannan fanni.
So that is what I see as Africa is getting started in that area.
Ko yaya ƙwararru ke kallon irin wannan kyakkyawan tunani da ake wa Afirka, musamman ƙasa irin Najeriya? Dr. Ken Dashel babban jami'i ne a cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa kan aikin gona a ƙasashe masu zafi, wato IITA.
I think the policy that has been put in place by the present Ministry of Agriculture is excellent.
Ina jin manufofin da ma'aikatar aikin gona ta tsara kan tubar kalla, wanda muhimmin tsari ne. Muna buƙatar kowane ɓangare da ke da ruwa da tsaki su ba da nasu gudunmawar, wato gwamnatoci, ɓangarori masu zaman kansu, da ma ƙungiyoyin manoma daban-daban, game da sana'ar aikin gona ta zama mai riba a Najeriya. Aikin gona sana'a ne, akwai buƙatar matasa su rungumi wannan aiki.
The youth to get involved in setting up businesses in agriculture.
Kalaman Dr. Ken Dashel. babban jami'i a cibiyar ƙasa da ƙasa da ke bincike kan aikin gona a ƙasashe masu zafi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Texas.
To a gaida Hassan, kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin.
Wani dan ta'adda sa'an nan kuma dan bindiga a yankin Niger Delta mai suna Osi Ibori da yayi kaurin suna wajen jagorantar tarwatsa bututayen mai tare da satar danyen mai a yankin na Niger Delta da fashi da makami, wanda kuma ya ikirarin cewar yana da mayaka kimanin 7,000 da general a cikin su. Yanzu dai tasa ta kare.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken bayani kan yadda tasa ta karan. To yanzu kan bari mu za ku dage gefe Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ba ka taba jin wani eze ko obi ko wani abu yana cewa inyamurai su suke ba wannan su ne ko ina su suke kaza. A'a. Sun san inda suke wannan maganganun. Sarkin Kano fa aka ce. Alhaji Aliyu. Yanzu a ce mutum kamar Sarkin Kano ana magana biliyan uku. Yanzu ko su rago sarakunan da ake ganin ba sa magana, ka san inda yanda suke zuwa su samu shugabanni su sa aiwatar da wasu abubuwan abinda mutane ba su gane ba. Ita sarautar Kano haka take. Kowane sarki da ya zo da zamanin sa yana zuwa da irin nasa matsalolin irin wa'annan. Ka ga me ya ja wannan? Da ya kama bakinsa. Ba ai Sarkin Kano da ban yiyar da sauran sarakuna. To ina tabbatar da cewa gaskiya mahukunta zai bata musu rai, kuma idan su ya bata musu rai za su cire shi, wanda abinda ba maso kenan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Cikin bincikenmu da muka yi mun fuskanci cewa mai mataba sarki na yanzu bai gaji biliyan 6,000, abinda sarki ya gada shi ne biliyan 2 da naira miliyan 875 da naira 163 da 431. Wannan shi ne abinda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada.
To wannan muryar Alhaji Bashir Wali ne, wato Walin Kano, lokacin da yake kokarin bayyana wa manema labarai lissafin kudaden da Sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi na biyu ya gada daga wajen tsohon sarki marigayi Alhaji Ado Bayero Allah ya ji kansa.
Sunana Anas Abba. Ina ganin cewar maganganun da yake yi akan abin da bai shafe shi ba bai kamata ya dinga sa baki ba. Mu al'ummar jihar Kano ba mu saba ganin sarki irinsa ba, wanda komai sai ya tsoma baki, yayi magana akan ƴan wasan Hausa, yayi magana akan tattalin arziki, yayi magana akan harkar tsaro, yayi magana akan siyasa, duk abin da bashi da ruwa da tsaki. Mu al'ummar jihar Kano ba mu saba ganin sarki irinsa mai daraja yana yin irin wannan abun ba.
Sunana Bashir Muhammad ya kasa. To alhamdulillah Malam Sunusi yana yin bakin kokarinsa a cikin al'amura ta hanyar da yake faɗan abubuwa na hakikanin gaskiya wanda da wasu ba sa faduwa, amma alhamdulillah Allah ya kawo shi kuma yakan yi bayani akan abubuwan da yake dadin kullallu ne. To saboda haka alhamdulillah ni da nake na dade na san sarakuna guda uku, amma alhamdulillah naga canji a lamarin sa iri wanda yake dadin ba ai ba, wanda dadin ni kaina nakan so a irin wannan abubuwa. To amma yanzu alhamdulillah ana yi kuma daidai iko.
Haka ne. To duk wannan fa ya biyo ne bayan cece kucin da suka wakana wanda ke da alaka da shi sarkin na yanzu da kuma yadda wasu suke kallon kalamansa da kamun dudayensa da matakan da yake dauka akan abubuwa daban-daban da kuma musamman matsayinsa kan batutuwa iri-iri kama daga masu alaka da tattalin arziki, siyasa, zaman rayuwa, addini da sauransu. To akan haka ne daga yau zamu fara gudanar da muhara kan wa'ina al'amuran da zamu dauke su daya bayan daya. Watakila daga cikin dukkan masu rubuce-rubuce da bayyana ra'ayoyi a kan lamarin sarkin da kyarka sami mutum kamar Jafar, marubuci dan jarida ko mai sharhi akan kafofin watsa labarai. Shi ne ma a sahun gaba wajen zakulla da yawa daga cikin batutuwan da mutane suke yi ko kuma suke sharhi akan su game da shi Sarki Sanusi. Shi ya sa muka gayyato shi kuma muka haɗa shi da wani basarake wanda kuma yana ɗaya daga cikin mutane na kudda sarkin ko masu tsananin goyon bayan shi Sarki Sanusi, wato magaji Galadiman Mitsidau. To da yake shi Jafar ya ce a da yana cikin 'yan sahun gaba masu goyon bayan Sarki Sanusi, bari ya fara gaya mana abin da ya canja mashi ra'ayi game da sarkin na Kano.
To ba dai sa wuce abin nan wato kurum shi kamata ya ce basaraki na gargajiya tunda aka ce sarauta ta gargajiya ce tana da wasu kaidojinta da take tafa da su tunda har ka san duk kaidojin nan a ciki aka haife ka a ciki ka tashi ka gani duk ana yi ka koya kuma ka rike wato irin wata sarautar haka da bata kai wacce ka zo ka gada ba gaba daya ya kamata a ce wasu abubuwan ka dauki kanka daga yinsu kawai misali yanzu irin magana ka je nan ka ce kaza ka fita nan kai magana kaza ka soki wannan shugaba wannan ba daidai bane a matsayin sarki domin matsalar irin wannan shine shi sarki ana ganin shi da kima da daraja idan zai furta magana to ba zai rasa waɗanda zaka gani su ba su ma da daraja da za su iya ja da shi sai kaga su suke ja da shi akwai lokacin da zaka ga a Kano an ji ana surutu akan sarkin Kano ana cin mutuncin sarkin Kano a cikin radio kaga me ya ja wannan da ya kama bakin sa ya ja kima sa babu wanda ya zo ci zai tunkare shi da ya ce ko zai ci masa mutunci ko wani abu dan ba ta raba shi da kowa
eh a cikin wannan kasida har Allah na ga kai ba da misali da cewa ko bayan wannan maganganun da kace yana yi kuma yana yawan dauka hotuna da kowa ma ya zo tara zai dauki hoto da shi wanda kake ganin kamar ya kayar da daraja ita masarautar Kano
a kware da gaske ai to in ka duba ka gani ai cikin lokacin da almagili yazo ya tabbaka wasu abubuwa cikin karni na 14 a cikin a jihar kan lokacin sarki rumfa an ka kula duk irin waɗannan kaidojin su suke kama makima sarautar fatin da zaka ga sarki yana zuwa yana daukar hoto da wannan da wancan da wannan ko kuma a ganka a ci da wani makadi kuna magana da shi a cikin bidiyo ana cewa sarkin garin kan waɗannan abubuwa rage kima sarauta suke
to bari mu shimfiɗa da wannan Malam Jafar magaji galadiman mai tsidau kaji shimfiɗa Jafar me zaka ce daga abin da kaji zuwa yanzu
to kasan ita duniya kafar mota ce kullun canjawa take kullun juyawa take zamani na da da na yanzu ba daya bane wa'annan duk maganganun da Jafar yayi na bi to amma abinda da yana akari da shi shine lokacin da aka fara sarautar nan tun ana haɗe har aka yi jihadi a kuma Fulani da maganar magili da ya zo ya bada littafi na yadda ƴaƴan sarakuna da sarakuna za su gudanar da rayuwarsu ai wannan lokaci ya shuɗe kuma dole zamani ya ci gaba
misalan nan da shi Jafar ya bayar na cewa sarki yana yawan maganganu yana daukan hotuna da mutane yana abubuwan da ba san sarkin Kano a aladance da yi ba wayannan kana ganin su a matsayin canje-canjen da za su tafi da zamani ne
waɗansu hotunan fa duk ba haka bane shari ne kowa fa yana da rayuwarsa ta da can baya hotunan nan gaba ɗaya su in ka ɗauko su wallahi akasarin su ba an ɗauke shi bane lokacin yana sarkin Kano ko dai waɗanda dai ɗauka can lokacin ko yana makaranta ne ma ko lokacin ƙuruciya ko kuma a waɗansu gurare ko waɗansu bukukuwa na yan makarantar su ko ko a'a shi da iyalinsa ya ɗauke su amma sai a canza su da yake yanzu kaga Allah ya kamu zamanin da za a iya canza hoto a sa fuskar wani a kan wani hoton daban a riƙa yaɗa ana cewa ga sarki ya yi kaza ga sarki ya yi kaza waɗansu abin kuma a gurin taro ne in sarkin Kano waje kowane taro waje wa ga shi ya ɗauke ki ɗauka hankalin mutane su kuwa yana so da ki hoto da shi baje ture ta bai ci an harkar ka tafi ko da man da kiwo sai da kai ba
to ya batun yawan magana da shi Jafar yace sarkin yana yi
magana shi yana magana ne a matsayinsa na masanin tattalin arziki amma sai mutane su juya maganar ko su yaba mata wani fenti na addini ko na siyasa
to yana zuwa galadima Malam Jafar yanzu za a ce dan Sanusi Lamido Sanusi ya zama sarkin Kano zai iya jingine iliminsa na kamar da shi galadima ya faɗa na sanin tattalin arziki da kuma yin sharhi akan batutun da suka alakanci tattalin arziki
dan me yasa zai aje iliminsa idan ba wani shugaba da sarkin Kano da kima sarkin Kano da aka san shi da ita zai ce yana son ya ga shi ya bashi shawara da bashi da hanyar da zai same shi babu shi duk wannan maganganun da yake zuwa nan ya ce kaza nan ka ji shi nan shine can shine wacce kasa shi idan yaje idan nan nan in batun misali in gwamnatin Kano ne yana da hanyar da zai same shi idan shugaban kasa ne yana da hanyar da zai same shi idan mataimakin shugaban kasa ne yana da hanyar da zai same shi su zauna ya bada shawara sai kaga tafi amfani akan ya fito PD yana cari ai shi ba kaman mu bane sarkin Kano mu yanzu da muke ba kowa ba mu za mu iya fitowa mu yi magana saboda ba mu da yanda za mu ga shugabannin nan mu ga musu amma shi a matsayin shi na shugaba da kai ya kamata ma ka zauna a yi wasu kunce-kuncen
amma mallam Jafar amma mallam Jafar ka san sarakuna sun dade suna shan sukar lamiri daga mutanen da suke cewa sarakunan mu na gargajiya ba sa magana suna kallon mutane cikin walalu ba sa magana ba ka jin tabakin su sai ranakun sallah in sun fito sun yi jawabin abu Allah abu annabi ai kaza ai kaza
na'am wannan ai ba laifi bane idan har za su je su samu shugabannin da za su iya yanke hukuncin same su ta bayan fage inda ba kowa ne ma zai sani yanzu misali yanzu wannan maganganun da ya misali na cewa jama'ar Kano wata kilba sa san titin jirgin kasa saboda jama'ar Kano su titin jirgin kasa sai dai su je daurin aure su je suna yanzu jama'ar Allah a duba dubban miliyoyin mutanen da ke kantin kwari da dubban mutanen da ke sabon gari da miliyoyin da ke dawanau da na kafo kurmi da na bata da na yan kura duk ka duba gaba da daurin aure suka tafi fi sabilillahi ba kasuwanci suke yi ba Kano da aka sani garin yan kasuwa garin komai kuma shi abinda wato mai martaba ya kamata a ce ya lura da shi anan shi shugaba na mai rikon sarautar gargajiya wato akwai abinda ake cewa kamar image maker a turance shine da zai fito da kimar al'umma
shine hoton al'umma
yawa shi ne jagora ko ambassador ko wani abu na al'ummarsa wanda shi ya kamata ya fito da kimarsu ya kama masu ba za ka taba jin wani eze ko obi ko wani abu yana cewa inyamurai su suke ba wannan su ne ko ina su suke kaza a'a sun san inda suke wannan maganganun
yawa galadima akwai mutane da suke makala wa sarkin Kano Sanusi wata kalma radical wato mai matsanancin ra'ayi ko kuma mai kansa yana zafi-zafi da sauransu na tabbata ka ji wannan kuma ka biyo da abin da ka ji daga wurin Jafar yanzu na cewa akwai abubuwan da bai kamata sarakuna su yi ba musamman babbar sarauta irin ta Kano to a gaishe ku malamai to ko ba magana ko ma'anar radical da zamu tabo a shirinmu na gaba zamu kuma dubi maganar cewa sarkin yana da adawa da akirojin arewa da kuma musamman su kalimirin da aka ce yana yawa su shugabannin arewa din saboda haka sai da aka ce zuwan wannan shiri a rana wato in Allah ya kai mu yanzu muna godiya ga su bakin namu Jafar da shi magaji Galadima mai tsidau da kuma wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington DC
to ga sheka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Wannan rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar gwamnatin Syria da yin amfani da iska mai guba sau hudu a cikin ƴan watannin nan ciki har da harin da na iska mai guba da aka kai a kan wato Khan Sheikhoun wanda ya halaka mutane kusan 100 a wani rahoto da kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta fitar a jiya Litinin ta ce sojoji masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad kuma sun yi amfani da iska mai guba cikin watannin Disamba na shekarar 2016 da kuma watan Maris na shekarar 2017 a cikin wannan lokaci gwamnatin kasar ta yi amfani da irin waɗannan guba da suke yaduwa inji Kenneth Rhodes babban daraktan kungiyar ta Human Rights Watch ya kara da cewa tsakanin watanni 6 gwamnatin Syria ta yi amfani da jiragen yaki da masu saukar ungulo da kuma bi ta ƙasa ta kai farmaki da muggan makamai masu tsananin guba a Damascus da Haman da Idlib da kuma birnin Aleppo
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Baba kuma kiri wanda ya hada mana sautin da wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salamu Abu da injiniyan mu John Ellison ni na ku Ibrahim Kalmusi garba ke cewa sai kuma da hantsi.